This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin a safiyar nan. Kakanun labarai.
Tare da sallama, kungiyar Boko Haram ta kai hari a garin Maiduguri fadin gwamnatin jihar Borno. Masu aikin ceto a kasar China suna nan suna aiki ba dare ba rana. Shugaban kungiyar kwallon kafa ta duniya FIFA wato Sepp Blatter ya yi murabus daga aikinsa a jiya Talata.
To Allah ya kyauta.
Cikin Maiduguri civilian JTF mai shi su. Civilian JTF kawai sun isa su yi repelling attacks. Duk sojoji da suke cikin gari su koma jeji. Su je su yi kam nasu a neme su domin duk wanda aka ce kana neman sa. To hankalin za bare taba kwantawa ba har ya samu dama ya zai kawo muku hari a cikin garin ku. Ba zai iya ba.
Daya daga cikin mazauna garin Maiduguri kan shirin mai da helicopter rundunar tsaro zuwa fadar jihar Borno. Shugabanni a matakai daban-daban na kananan hukumomi suna jaddada muhimmancin baiwa rukunin cikakken yanci. Sannan mu gabatar muku da shirin demokradiya a yau.
Kungiyar Boko Haram ta kai hari ga garin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno, inda ake sa ran ta zama headquarters sabon rundunar sojojin Najeriya da za ta yaki kungiyar har sai ta gabayanta. Rahotanni sun bayyana cewa kungiyar ta tsaya daga nesa tana cilla rokoki a jiya Talata, amma sai dai bata iya gitta cikin birnin na Maiduguri ba. Sai dai kuma wani dan kunar bakin wake ya tada bom a kasuwar shanu a cikin birnin na Maiduguri, wanda rahotanni suka bayyana cewa mutane 20 sun yi hasarar rayukansu sakamakon wannan bom din. Shugaban Najeriya, Shugaba Muhammadu Buhari, ya baiwa rundunar sojan kasar umarnin cewa ta mayar da headquarters ta Maiduguri, inda can ne matattaran kungiyar ta Boko Haram. Harin na jiya shi ne irinsa na uku tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya.
Masu aikin ceto a ƙasar China suna nan suna aiki ba dare ba rana domin ceto mutanen da jirgi ya nutse da su cikin kogin Yangtze sakamakon guguwa mai ƙarfin gaske da ta taso lokacin suna cikin jirgi. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar Xinhua ya ruwaito cewa mutane 14 ne aka samu cetowa, kana an samu gawar mutane 7, yayin da sama da mutane 430 kuma ba a san inda suke ba. Rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane 3,000 da jirage 48 ke wannan aiki na ceto. Jirgin ruwan mai suna Eastern Star ya kife ne ranar Litinin da yamma sa'ilin da ya karo da matsananciyar guguwa. Direban jirgin da injiniyan sa waɗanda suna cikin waɗanda suka samu tsallakin rijiya da baya, yanzu haka suna amsa tambayoyi daga wurin ƴan sanda. Masu aikin ceto na ci gaba da aikin su musamman cikin babban ɗakin jirgin, inda nan ne ake tuhuman yawancin mutanen suka wato hadarin ya ritsa da su.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban kungiyar kwallon kafa ta duniya FIFA wato Sepp Blatter ya yi murabus daga aikinsa a jiya Talata, biyo bayan guzuri tsoman da aka fara game da cin hanci da rashawa a cikin kungiyar. Shi dai Sepp Blatter kwanaki hudu da suka gabata ne aka sake zabarsa shugaban kungiyar zagaye na biyar. Yanzu haka dai ya umarci kungiyar da ta sake zaben wani sabon shugaba, amma zai ci gaba da rike ikonsa na shugabanci har sai sabon shugaban ya bayyana. Sai dai zaben sabon shugaban a halin yanzu zai dauki watanni. Masana harkokin wasanni sun ce za a iya gudanar da zaɓe daga nan har zuwa ƙarshen wannan shekara zuwa farkon shekara mai zuwa. Sepp Blatter, ɗan shekaru 79, ya baiwa duniya mamaki sa'in da ya bayyana wannan shawarar tasa na sauka daga wannan mukami a wajen taron manema labarai da aka yi a Zurich, domin ya sha bayyana nisan ta kansa da zargin da ake masa na cin hanci da rashawa na miliyoyin daloli a matsayinsa na shugaban wannan kungiyar.
Yanzu haka dai shugaban Amurka Barack Obama ya sanya wa dokar nan da ta bada damar tattara bayanan kiraye-kiraye ta wayar salula da aka yi a ƙasar nan wadda kuma za ta hana 'yan ta'adda kaiwa ƙasar hari. Mr. Obama ya ce dokar za ta kare kowa da kowa kana kuma dokar ta ƙara inganta matakan tsaro na ƙasa. Tun farko dai ƴan majalisar dattijai sun jefa ƙuri'a kan wannan ƙuduri wakilai 67 suka yi rinjaye kan wakilai 33. Dama dai majalisar wakilai ta amince da wannan ƙuduri. Ƙarƙashin wannan sabuwar dokar kamfanonin sadarwa na tarho da hukumar leƙen asiri na ƙasa za su tattara bayanan wayar tarho da Amurkawa suke yi kana masu bincike na ƙasa za su buƙaci umarni daga kotu domin su binciki bayanan da suka tattara daga wannan kiraye-kiraye musamman akan waɗanda ake tuhuma suna da nasaba da ayyukan ta'addanci.
Shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir wanda kotun ƙasa da ƙasa ke ta dade tana nema an sake rantsar da shi a matsayin sabon shugaban ƙasar jiya Talata. Al-Bashir zai sake kwashe wasu shekaru 5 a matsayin shugaban ƙasar ta Sudan kuma ya yi alƙawarin zai yaki cin hanci da rashawa kana inganta tattalin arzikin ƙasar sa'ilin nan ya dawo da zaman lafiya a yammacin ƙasar. Haka kuma ya yi alƙawarin samar da zaman lafiya a sassan nan uku masu ƙoƙarin ganin sun kifar da gwamnatinsa da suka haɗa da yankin Darfur, Kordofan da kuma yankin Kogin Nilu. Shugaba Al-Bashir ya jaddada ahuwa ta dindindin ga dukkan ɗan tawayen da ya aje makaminsa domin shiga sulhu. Shidai Al-Bashir ya mulki Sudan har na tsawon shekaru 26 wanda yaƙi bai ɗaiɗaita ba sai dai kam ta shayewan takunkumi daga ƙasashen duniya a lokuta daban-daban wanda hakan ya sa ta yi babban hasarin samun kuɗin shiga na kasuwancin mai.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, yau ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai fara rangadi a ƙasashen Nijar da Chadi makwabtan Najeriya waɗanda su ma rikicin Boko Haram ta shafe su. Ana kyautar zaton cewa batun yaƙi da Boko Haram zai kasance jigo cikin tattaunawa da shugabannin ƙasashen za su gudanar. A daidai wannan lokacin ne kuma mazauna birnin Maiduguri suke bayyana goyon bayansu ga yunkurin mai da helikwatar rundunar sojan Najeriya zuwa birnin duk da hare-haren da ƴan bindigar suka zafafa tun bayan rantsuwar kama aiki da dara sabon shugaban na Najeriya ya yi. Ga Haruna Daudabiu da ci gaban wannan rahoto.
Ba jama'a dai sai da aka samu irin wannan harin kunnan rakin wake a wata mayanka da ke harabar kasuwar Shanu inda ya halaka mutane da dama. Sai dai rundunar ƴan sandan jihar Borno sun fidda wata sanarwa wanda suka bayyana cewa mutane hudu ne kawai suka mutu sakamakon wannan hari da wannan dan kunnan bakin wake kai lokacin da ya shigo ya kunna wakar shugaban kasan wato Muhammadu Buhari wanda jama'a suka yi cincururu a kansa inda nan ne ya tada bomb din. Wannan ne da ya sa al'umman jihar Borno su gaba da tofa albarkacin bakin su musamman ma na tunasar da shugaban kasan abubuwan da ya kamata ya lura da su. Alhaji Ibrahim Gulde na ɗaya da cikin dattawan jihar Borno wanda kuma ya bayyana ra'ayinsa game da wannan yunkuri na shugaban ƙasar kamar haka.
Wannan yunkurin ba ƙaramin kyau zai yi ba domin zan iya in tuna lokacin ina aikin gwamnati lokacin shi mai girma Janar Buhari yana GOC third div. To akwai ɗan rikici da ya faru tsakanin Chad da suke neman su mamaye wasu abin nan na Najeriya a wajen Lake Chad area nan. Wannan mutumin yana GOC a Jos a headquarters amma ya yi moving headquarters na third div din zuwa Maiduguri. Gabaɗaya sai da mutanen suka durkusa da gwiwansu suna roƙon su Najeriya ta bar su talks in the northeast zone and I'm sure this one abin zai zama very effective a cikin tafiyan nan.
Shi ma Malam Usman Agoni na ɗaya daga cikin matasa a jihar Borno wanda ya bayyana furucin wannan shugaban ƙasa da abin da ya dace sai dai ya ce ya kamata shugaban ƙasan ya la'akari da wani abu guda.
Eh gaskiya wannan furucin nasa abu ne wanda abin yabawa ne sosai kuma hakan muke so tun da a ce ana yin haka da an riga shawo kan abin. Amma dai abin da muke so ba wai a yi relocation sojoji daga command na sojoji daga Abuja zuwa Maiduguri su zo su zauna cikin Maiduguri kamar yadda na dan suke yi ba. Abin da muke so ai a tura command din zuwa Maiduguri idan suka zo su wuce center har duk cikin jejin Sambisan nan. Muke so su je su
kuma su yi kam kamar yadda yaran nan suka je suka yi kam a to in har su za su iya su yi kam ina ga sojojin su sun fi su iya yin kam ma saboda su sai suke da gwamnati su suke da jama'a su suke da makamai su suke da komai ba ma so zo zauna a cikin Maiduguri a ce kullun on defense in an kawo hari a ce mun yi repairing a je a neme su domin duk wanda aka ce kana neman sa to hankalin zaba zai taba kwantawa ba har ya samu dama ya zai kawo muku hari a cikin garin ku ba zai iya ba
yanzu haka dai al'umma birnin Maiduguri da ke waye na ci gaba da sa ido ne game da irin waɗannan mahara da kan shigo musamman waɗanda kan yi dan mara da bawa ba mai su kuma tada shi a duk inda suke so wanda suka ce hakan dole ne ya kawo ƙarshe Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
idan gida ta kafe kai na manya farde kun amada ke idan ba ku saka ke ba na manya kun buka ce ba laushe
Masu ruwa da tsakiya harkokin kananan hukumomi sun ce gyaran fuska ga dokar asusun haɗin gwiwa tsakanin jihohi da kananan hukumomi ne kadai zai magance karan tsaye da suke zargin gwamnonin jihohi suke yi wa tsarin. Shugaban ƙungiyar ma'aikatan kananan hukumomi na Najeriya Ibrahim Khalil ne ya bayyana haka a wata tattaunawa da wakiliyar sashin Hausa Zainab Babaji.
Gwamnonin nan sun fatattaka tsarin kananan hukumomin albashin da yawa baya iya biyuwa a wasu kananan hukumomin. Duk jihar da kaje an debo kananan ma'aikatan local government an dora su a manya-manyan kujeru na aiki an dauki manya-manyan ma'aikatan an saka su a karkashin su wannan almundahana ce mafi girma wanda EFCC ya kamata ta rinka kalla ba iya magana kudi ba sai ka tarar da mutumin da aka dauke shi a bangaren ilimin aikin gona an tura shi bangaren kasafin kudi da zai yi aiki
to amma mai kungiyar ku take wajen ganin an gyara wannan
Tun daga 1999 da aka fara demokradiyyar nan muke gwagwarmayar neman samar da tsare-tsare masu inganci da za a tabbatar da ingancin kananan hukumomi. Sakamakon gwagwarmayar nan da muka shiga, irin waɗannan interview da muke yi a jaridu da radio da sauransu, mutanen Najeriya suka fahimci cewa kananan hukumomi ai ba a bar wa masu su si abin da suke ganin zai fishe su ba. Suwaye masu kananan hukumomi su ne waɗancan mutanen da kullun ake ganin su ba komai ba mutanen da suke a karkara manoma masaka da sauran kananan mutane karamar hukuma an yi ta ne don su ba a yi ta don gwamna ba so ba a gyara shugabanci da zama a yi addu'a a masallatai ko majami'u dole ka fito ka faɗa musu abin da suke ba daidai bane kananan hukumomin nan an inganta su babu dalilin mutane su rinka barin karkara su suna tafiya a birane ba magana muke na gwagwarmayar kananan hukumomin nan dan rabon tattalin arziki kamar yanda ake ba a'a mu muna maganan demokradiyyar ne
shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin Najeriya kenan Ibrahim Khalil ko menene bukatun mazauna karkara
sunana Mr. Gama Emmanuel Tetkum har yau akwai koyukan da suna bukatan hanyoyi akwai koyukan da in damina ta zo fa wallahi za su je kasuwan kowai su saji siris na wata uku su zauna sai ruwa ya yi sauki tukuna su je su sayo kaya akwai koyukan da makarantu ma babu in ka je makarantar ma za ka samu malamai guda biyu fannin ruwan sha ma shi ne babban damuwa wasu muna da wasu adam ka ji adam din da nan shanu ke shan ruwa nan dabbobi ke shan ruwa nan mutane su diba ruwa su zo su nika kwaye yayan jogalin da su sa cikin wani ruwa su ta yi yawa
Shugaban karamar hukumar fanshin a nan jihar Plato Samuel Gwar ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta ba kananan hukumomin haƙoƙinsu kai tsaye ta yadda za su iya samun sukunin yi wa jama'a aiki.
Babban kalubalen da muke fuskanta shine babu isasshen kuɗi da zai taimaka a yi irin wannan ababa domin mutanen kauyuka su mora su kuma san cewa ana demokradiyya. Amma muna yakacin kokarin mu so lalle hakika ni na ba da gaske cewa in an ba ma kananan hukumomi yanci suna samun kudaden su daga can gwamnati in za ta yi karfi da tushenta ya kamata kananan hukumomi su samu walwala in karman hukumomi na kasar nan sun ci gaba kowanne sai zai tashi
shugaban karamar hukumar fanshin kenan Samuel Gwar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
matsalolin Nigeria ka san su kashi kashi bambam ga mu ba watanne fa kana barun famfo babu titinan mota masu kyau na shindaji kuma
maga shabarai sun haka saga katutu kana gana ana can hanci ana ta can zalim
ga talaka bai ba mu abin da za a ce
wa constitutionally there are limited powers of each of the three tiers of government, but that should not mean the federal government should fold its arms and close its eyes to what is going on in the states and local governments.
Kalaman shugaba Buhari kan batun kananan hukumomi a jawabin sa na kama aiki zamu kawo muku fassara da kuma kadan daga cikin abin da ya fada kan haka a cikin shirinmu na hantsi. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 1 da minti 15 da kusan da rabi. Ga shirinmu na gaba. Demokradiya a yau. Cikin shirin shugaba Buhari ya ce ba zai yi shishigi ba cikin harkokin majalisa da bangaren shari'a. Za mu duba tasirin haka a tsarin gwamnati irin na demokradiya. Jama'a masaronmu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Abu ne sabo a ji shugaba a ƙasa mai tasowa kamar Najeriya ya ce ba zai yi shishigi ba cikin harkokin majalisa ko bangaren shari'a ba. Ko a Rasha masu sukan lamirin ƙasar suna ganin cewa majalisun dokokin ƙasar kamar a China na jekana yi ka ne, abinda shugaba Putin yake so shi za a yi. Saboda kusan za a ce al'amari ne na juyin juya hali a ji shugaban ƙasa ya ce ba zai yi shishigi a harkokinsu ba.
Yanzu akwai amincewa ta ƙasa baki ɗaya cewa hanya ɗaya tak ta kawo ci gabanmu ita ce ta farkin demokuraɗiyya, in ji shugaba Muhammadu Buhari a jawabin amsar mulki. Don cimma muradunmu ya zama wajibi mu bi ka'idojin demokuraɗiyyar.
The federal executive under my watch will not seek to encroach on the duties and functions of the legislative.
Sashen zattaswa a ƙarƙashin jagoranci na ba zai bari mu yi katsalandan ga sashen majalisar dokoki da sashen shari'a ba. Bangaren masu tsara doka za su tsaya ne kan haƙƙinsu na tsara dokokin. Hakanan su ma sashen shari'a ya zama wajibi su tsaftace kansu daga badakalar da suke ciki a zamanin da ya shuɗe. Wannan dai matsaya ta Buhari ka iya zama wani sauyin tsari ko juyin juya hali na lumana. Matuƙar hakan ya cimma nasara ta hanyar kaucewa yadda shugaban ƙasa ke zama mai uwa da makarbiya a duk lamuran sassan gwamnati uku. Da hakan kan sanya babu wani lamari da zai yi nasara matuƙar ba buƙatar fadar shugaban ƙasa ba ce. Shugabancin sabuwar majalisa ta takwas dai a yanzu neman mulki ne a tsakanin Sanata Bukola Saraki da Amal Lawan a majalisar dattawa. Sai kuma Yakubu Dogara da Femi Bajabiya Mila a majalisar wakilai. Shugaba Buhari dai na cewa ba zai tsoma baki a wannan zaben ba. Da hakan na ga ya sanya 'yan takarar dagewa da neman goyon bayan 'yan majalisa. A fili dai Bukola na da goyon bayan tsoffin gwamnoni da ke tasawa da sabbi, hakanan da 'yan sabuwar PDP da suka koma APC. Amal Lawan na da goyon bayan tsoffin 'yan majalisar da watakila ma har da 'yan PDP. Hasashen nawa ya ragu kaɗan don tsohon gwamna Bukar Abba na mara wa Lawan ɗin baya.
Ba kawo ƙarshen ba, tunda har yanzu muna da Ahmed Lawal da Senator George Akume, Senate President da Deputy Senate President a one hand, kuma ɗaya a gefen kuma ga Senator Bukola Saraki. Har yanzu yana nan shi ma yana neman bai yadda da abin da muka yi ba, saboda haka ba zan iya ce an gama ba, an kammala ba, amma dai an kusa insha Allah.
Sabon Sanata Dina Mai Laye da ya taɓa hargitsa zaman majalisar wakilai don zargin wasu da cin hanci ya ce Bukola suke so.
Zaɓen Bukola Senate President mu a wurinmu mun riga mun lashe takobi, kuma babu wani gudu ba ja da baya ga fili ga doki.
Mun tambayi masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero da ke Kano Dr. Said Ahmed Dukawa tasirin na furucin na shugaban Najeriya a harkokin demokuraɗiyyar ƙasar.
Idan aka fahimci yanda ake sa rai tsarin ya kasance a tsari irin na shugaba mai cikakken iko wanda Najeriya take amfani da shi, ana sa rai ne wannan murahun guda uku, wato bangaren majalisa da suke dokoki da bangaren shugaba mai cikakken iko da yake zartarwa da bangaren shari'a wato bangaren kotuna. Kowanne ɗaya ikula da ɗaya, ɗayan kuma ikula da ɗaya, ɗayan kuma ikula da ɗaya. Wato ana son majalisa ta kula da aikin shugaba mai cikakken iko ta hanyar yi masa dokoki da za su sauƙaƙa masa aiki, ta hanyar sahale masa kasafin kuɗi, da kuma ta hanyar bibiyar ma'aikatan gwamnati a tabbatar kuɗin da aka sahale masa ya aiki da su suna yin wannan aikin, shine a turanci ake cewa oversight. Sannan su sa ido su tabbatar wato ayyana bin dokoki na ƙasa musamman tsarin mulki. Idan ya ta san yin ba daidai ba su tsawatar masa, in ya kunnen ƙashi su tsige shi. To su kuma ana sa ran ɓangaren kotu su kula da su ta hanyar duba dokokin da suke yi a tabbatar ba sa cin karo da tsarin mulki kuma ba sa cin karo da junansu, ta hanyar tabbatarwa cewar tsoffin dokoki da zamani cin masu a ja hankalin majalisa cewar yanzu fa ba sa aiki don haka sai musu gyara, ta hanyar fassara doka idan rigima ta faru tsakanin majalisa da ɓangaren zartarwa. Sannan kuma idan majalisa ta tasan mai yin ba daidai ba ko ta ce ta tsawatar mata, in suka yi kunnen ƙashi ta ba da umarni a kama shugabanninta a ɗaure. Tukun ɓangaren kotu ana sa ran shugaba mai cikakken iko ya sa ya kula da su ta hanyar naɗa musu shugabanci wanda ya dace, ta hanyar kula da walwalarsu, ta hanyar ƙara musu girma idan lokaci ya yi, ta hanyar horonsu idan sun yi ba daidai ba kamar rage musu mukami ko kuma ma a kore su idan abin ya kai matakan kora. To in aka yi haka ya zato ana sa ran tsarin zai dore zai zauna lafiya za a ga ci gaba. To idan aka ce idan shugaba Muhammadu Buhari ya ce zai bari kowa yi aikinsa, to za ka sa ran na ɗaya sai ka ce to kenan yana nufin shi a shirye yake da kula da ɓangare aikinsa don haka yana fata kowa yi nasa aikin. Sannan za ka iya cewa yana nufin shi ba zai shiga aikin wani don haka kar wani ya shiga nasa. Saboda haka abinda aka saba yi a baya misali ‘yan majalisa su shiga aikin shugaban ƙasa da wani abu mai kama da constituency project. Za mu iya tsarin cewa kamar yana cewa ta yanzu babu maganar constituency project kasu wannan aikinsa ne kasu samar baki kamar inda shi kuma ba zai samu su baki ba akan aikinsu. Za ka iya cewar yana nufin jan kafar da ɓangaren shari'a suke yi wajen zartar da hukunci a yi ta tara matsaloli ba tare da sun yanke hukunci ba shi ba zai ɗauke shi ba domin an ɗora masa nauyin in ba su yi daidai ba ya taka musu birki don haka shi zai taka birki. Lallai shi yana sa aikin don haka a dunkule sai ka ce yana nufin a kyale tsarin ya aiki yanda aka saba wato yanda aka san shi a littafi ba kamar yanda aka saba yi a Najeriya wannan ya shiga aikin wannan ko kuma wannan yin aikinsa kuma a zauna lafiya ba.
Dr. Dukawa, kana jin fahimtar mu na tsarin demokradiyya ya kai matsayin a sakar musu hakan abinda aka sani a da shine kai ne shugaban kasa kuma kai ne shugaban bangaren majalisa kuma kai ne shugaban bangaren shari'a, abinda shugaban kasa yake so shi za a aiwatar, abinda shugaban kasa baya so koda yana da kyau ba za a aiwatar ba.
Idan ma da fahimta ba kamata yi yanzu su fahimta kuma kamata yi su san taken gwamnatin shine na canji ko taken jam'iyyar da ta kawo gwamnatin shine canji. Saboda haka ya kamata a canza abubuwan da ake yi ba daidai ba ko ba bisa ka'ida ba. Daga cikin abin da demokaradiyya ake son ta tabbatar shine abin da Turawa suke kira rule of law, wato yin shugabanci bisa doka ba bisa son zuciyar shugaba ba. Abin da muke yi kenan tuntuni saboda tsawon tarihi na mulkin sulhu da shebe izar isa ya aka saɓe a ta shekarar 16 mulkin siyasa ma a ne to me shugaba yake so a yi ai masa, to wannan demokradiyya take so ta hana, me doka take so a yi a yi. To shi yana shi mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake so ya dawo da tsarin na yin shugabanci aiki bisa doka ba bisa san zuciyar shugaba ba. To da aka kamata yi su fara koya yanzu kuma da ba su fati ba su yawa. Balle na fuza can tsawon shekarun nan ba sani ne ba su yi ba, ba iyawa ne ba su yi ba, amma kama karya shugaba mai cikakken ikon ita ce take sawa ake tsorata ake kasawa, sai kuma rashawa da cin hanci wanda kokarin su na neman wani abu wanda ba haƙƙinsu ba yake sa su tunda daga hannunsa zai fito su kuma su nemi me yake so su yi masa ko kuma cikin makafin yake a yi masa. To idan aka ce za a kauda waɗannan abubuwan guda biyu ba abin da zai hana kowa ya fara aikinsa a take.
To da yake wannan gwamnati ta canji ce ko kuma tana ikirarin ta canji ce, akwai abin da ita wannan jam'iyya za ta iya misali ta gwada daga jihohi da take da suke ƙarƙashinta na cewa ɓangarorin nan kuɗaɗensu ba tilas ba ne, babu sauran ma shugaban ƙasa ko gwamna yana da labarin abin da zai tafi.
Wato ai akwai dokar na farko a ƙa'ida na demokaradiyyar haka abin yake, kamata yi kowanne ya cika shin kansa a cikin su ukun nan. Na biyu akwai dokokin da suka ba da haka amma karya su ake yi. To da haka abin da majalisa ta ƙasa za ta yi shine ta kalli dalilan da suka sa ake karya waɗannan dokoki da ƙa'idoji, ta gaya za ta ce yi gyaran dokokin ne da zai dace da zamani ya magance wannan kama karya da shugabanni suke yi.
Masu haro da wannan fashin baki, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako, sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Nasira da Mul Hikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Kibahiro Diodone wadda ya daidai da sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To madallah, masu haro kafin shirinmu na ƙarshe ga wannan matashiya.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya kullo da wani shiri sabo ful takanas domin matasa.
Shirin yau da gobe wata dama ce ta kyautata rayuwar matasa, maza da mata, tare da haska kwazansu da kuzarinsu da kuma fasahohinsu da ke ɓoye.
Yau da gobe shiri ne mai inganta rayuwar matasa cikin haɗakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa, ya kuma ƙarfafa musu samun kaihin fahimtar matsalolin da suka addabe su suka dabaibaye su a wannan zamani.
Shirin yau da gobe na cike da bayanai masu koyar da darasi cikin nishaɗi da kuma baiwa matasa damar taka rawar gani a fannonin bunƙasa da cigaban rayuwarsu.
Har wa yau, shirin yau da gobe na ba mu matasa damar hurta albarkacin bakinsu a kan hanyoyin da za a iya bi a sama musu canji na gari mai amfani, wanda zai kawar musu da rashin tabbas kuma su more rayuwa cikin yanayin zaman lahiya da kwanciyar hankali.
Ku saurari shirin yau da gobe sau biyar a mako, daga Litinin zuwa Juma'a, daga karfe 4:30 na la'asar zuwa karfe 5.
Yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tahin hannunku.
Masu haro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku.
Kungiyar Boko Haram ta kai hari a garin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno, inda ake sa ran ta zama sabon headquarters rundunar sojojin Najeriya da za ta yaƙi kungiyar har sai ta ga bayanta. Rahotanni sun bayyana cewa kungiyar ta tsaya daga nesa tana cilla rokoki a jiya Talata, amma sai dai ba ta iya jita a cikin birnin na Maiduguri ba. Sai dai kuma wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada bom a kasuwar shanu a cikin birnin na Maiduguri, wanda rahotanni suka bayyana cewa mutane 20 ne suka rasu sakamakon wannan bom ɗin. Masu aikin ceto a ƙasar China suna nan suna aiki ba dare ba rana domin ceto mutanen nan da jirgi ya nutse da su cikin kogin Yangtze sakamakon guguwa mai ƙarfi da jirgin ya karo da shi. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar Zhonghua ya rubuto cewa mutane 14 ne aka samu cetowa, kana an samu gawar mutane 7.
To madalla, gaishe ka. Da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safiyar nan, sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kafin mu sallama da ku, muna ta'aziyya ga iyalan Malam Muhammadu Yahaya Dan Zaria, limamin masallacin Kano Road da ke birnin Kaduna. Allah ya ji kansa da rahama. Yanzu a madadin abokan aiki na musamman Ladan Ibrahim Ayawa da Kibahiro Diodone da kuma da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Jim Haman da ya rika masa, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.